إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته الى يوم الدين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يومنا 20 غوتر رجب شكرت 1437 لسان الهجره ولكم يعزو ديدي 28 غوتر هدو shekara ta 2016 a lissafin miladiya. Allah madaukakin sarki ya hukunta sake zamanmu kamar yadda muka saba don karanta littafin al-Alawi, wato Matn al-Akhdari na al-Allama Abdulrahman al-Akhdari rahimahullah ta'ala. Ban gushe ba muna karatu a ɓangaren ladubba daga cikin ɓangarori biyu na wannan littafi. A wancan karatu mun tsaya a daidai yadda malam ya ce wan nazaru ila al-annabiyyati, wato malam yana magana dangane da abubuwan da aka haramta wa mukallafi, wato baligi mai hankali, abubuwan da aka haramta masa bayan ya lissafo a cin daga al-kadhib wa yahrumu alayhi al-kadhib wal ghibah wal namimah wal kibr wal ujub wal riya' was sum'ah wal hasad wal bughd wa ru'yat al fadl ala al ghayr wal hamz wal lamz wal 'abath was sukhriyah waz zina har muka zo wan nazaru ila al ajnabiyyati. Wannan abubuwan duka an haramtawa mukallafi, wato baligi mai hankali. Kuma mun tattauna akan an-nazaru ila al-ajnabiyya a wancan karatu. Muka ce abin da ake nufi da al-ajnabiyya ita ce mace wacce ta fita daga cikin mata guda uku, ba matar ka ta aure ba, ba kuma baiwa da ka mallaka ta kuyanga ba, ba kuma muharrama da al-Qur'ani ya ambata haramtattun suma na har abada, ba haramtattu na lokaci ba. Domin haramtattu a cikin mata ta fiskar dawwamar haramci ko rashin dawwamarsa kashi biyu ne. Akwai haramtattu da haramci ke zama har abada, haramtattu da jini ya haɗa, haramtattu da shayarwa ta haɗa, haramtattu da surukunta ta haɗa. Waɗannan haramtattu ta waɗannan ɓangarori guda uku haramtattu ne dawwamamman haramci har abada. Amma haramtattu da suka haramta a dalilin wato jam'i, me jam'i, wato ba zai yiwu a haɗa su a waje ɗaya ba, ƙarƙashin miji ɗaya, kamar ƴan uwa mata ya da ƙanwa, kamar ya mata da ummanta ko da babananta, ba a haɗa su ƙarƙashin miji ɗaya. Ko kuma haramtacciya a dalilin ita matar wani ce, saboda ita ma al-Qur'ani ya lissafo su daga cikin haramtattu, wal muhsanatu minan nisa'i, matayen aure a nan ake nufi, su ma muharramanka ne. Amma muharrama ce zuwa wani lokaci, zuwa a sake ta ta yi idda, ta zama muharrama a gare ka ne saboda akwai igiyar aure a kanta. Al-mashghul la yushghal, a shari'a wanda yake shagalce ba a shagaltar da shi, already tana kan duty, to ba zai yi wa saka dora mata kuma wani duty ba. Da haka sai ta haramta a gare ka bisa la'akari da ita matar aure ce, zuwa a sake ta ko mijinta ya mutu, daga nan sai ta halatta a gare ka. Haka ita ma ƙanwar matarka ko yar matarka an haramta maka ne ko babanin matarka ko umman matarka an haramta maka ne a dalilin kana tare da yar uwarta ko yarta amma da zaran ka sake ta ko ta mutu to ya halatta ka auri waccan don haka wannan haramci na dan lokaci ne to waɗannan haramtattu na lokaci da sauran mata waɗanda ba su shigo cikin dangin mata uku nan ba ba matarka ba ba baiwarka ba ba muharramarka tahriman muabbadan ba to sauran ana ce musu ajane ajnabiyat ana ce musu mataye na nesanka wanda akwai aure a tsakanin ku kenan to irin waɗannan mataye su ne aka haramta kallon su kallo irin wanda muka yi magana a kansa sannan malam sai ya ci gaba ya ce wattalazzubu bi kalamiha da jin daɗin maganarta jin daɗi da zance da ita sabawun wannan zance baki da baki ne mushafahatan muwajahatan kana kallon ta tana kallon ka ko zance ne ta hanyar waya kai ka ƙara ma da zance irin na zamanin yanzu chatting haka shi ma sunansa zance ko ba ka ba in an ce talazzo wato kana marmarin wannan magana da ita kana jin daɗin magana ko da ku magana ba ta tare maka sha'awa ba amma dai tana maka daɗi idan zaka bambanta daɗin da rashin daɗin shine a lokacin da a ce namiji ne yake maka ba lalle ne ya samu fiskar ka yadda ya karanta da wannan ne zaka gane bambancin daɗin malam kalla rawi ma yake cewa zaka ga mutum yana zaune idan an zo ta bayansa an taɓa kunnensa da ya juya ya ga wani shigeggen ƙato ne zai ce kai me amma da ya juya ya ga wata mata ce take taɓa kunnensa sai ce a wance ya akai wannan shi ake cewa talazzu daɗi ne ya sa ba ka ganin tana ɓata maka lokaci ba ka ganin ta matsa maka ba ka ganin kana da wani uzuri a gabanka ba ka ganin kana jin bacci a wannan daɗin shi ne ya jawo haka kuma shi yake jawo a yi ta zantuttukan da ba su ne ake bukata ba wannan ana ce masa talazzu wato jin daɗin zance kamar yadda aka hana ka haka ita ma aka hana ta an hana ta kallonka an hana ta jin daɗin zancenka duka wannan saboda a tare kamar yadda muka ambata wancan sati cewa musulunci ya yi adalci yayin da da ya haramta zina sai ya haramta matakansa matakansa magabata suka ce gani sannan magana sannan appointment sannan haduwa to dukkan musulunci sai ya tattare dukkan matakan gani aka dauki mataki na takaita maka ganinka ubangiji ta'ala ya ce kullul mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dhalika azka lahum ka gayawa maza mu'minai su rinsa idanuwansu wa yahfazu furujahum kuma su kiyaye farjojinsu dhalika azka lahum wannan shine yafi musu tsarki me yasa aka ambaci rinsa ido a nan take aka ambaci kiyaye farji saboda duk wanda bai rinsa idonsa ba to ba lalle ne ya iya kare farjinsa ba saboda ido shine wanda yake fara kaiwa farji sako kamar yadda aka hana namiji haka aka hana mace wa kullul mu'minati yadhudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna kage ya mu'minai mata su ma su rinsa idanuwansu kuma su kiyaye farjojinsu daga nan sai Allah ya kafa doka wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن او اخوانهن او بني اخوانهن او بني اخواتهن او نسائهن او ما ملكت ايمانهن او التابعين غير اولي الاربه من الرجال او الطفل الذي لم يظهر على عورات النساء. waɗannan su ne waɗanda aka bai wa mace dama cewa za su iya ganin adonta. Nan ma aka ce zina ba aura ba, zina adonta. In ce kwalliya ta yi ado a tamfarta ko ɗinkinta mai kyau ko rigarta mai ado ko sarƙarta ko ƙunshinta, duk abin da za a kira shi ado na zahiri, aka ce ba masu gani sai mazaje. Miji shi ne na farko, ya fi kowa hacci. Mazajensu ko kuma ubanninsu da suka haife su, ko ubannin mazajensu, ko ƴaƴayen da suka haifa a cikinsu, ko ƴaƴayen mazajensu, ko kuma ‘yan uwansu da suke uwa ɗaya uba ɗaya, ko uba ɗaya ko uwa ɗaya, ko ‘ya’yan ‘yan uwansu maza, ko ‘ya’yan ‘yan uwansu mata. A yaren Alkur'ani idan an ce ɗan uwa, ana nufin ɗan uwa wanda aka haɗa uwa uba ko uba ko uwa, ba ɗan uwa dangi ba. A yaren Kur'ani an ce ɗan uwa ba dangi ake nufi ba, ɗan uwa sosai ake nufi. Ko kuma mataye na mumunai, shi sa Allah ya ce auni sa'ihin nan, ko matayen mumunai banda mataye wanda ba musulmai ba. Matayen da ba musulmai ba su ma bai halatta su ga adam mace musulma ba. Au ma malakat aymanuhun, ko kuma bawanta, tana da bawa, ya halatta ya ga adanta, shi ma bakin rabonsa kenan. An gane ko? Au ittabi'ina ghairi ulil irba, ko kuma irin waɗannan masu bini-bini waɗanda ba masu sha'awa ba, irin dolayen nan sakarkaru wanda bai san ma sha'awar mace ba, shi kawai a bashi tuwo ya ci. To idan aka fuskanci cin mutum dolo ne, idan umi ne bai ma san sha'awa ba, to irin wannan babu laifi duk shekarunsa don ya ga adon mace. Ko kuma yara ƙanana, attif alladhina lam yadhharu ala awrati nisa, ko kuma yara waɗanda ba su ma san me al'aurar mace ba, wannan ba laifi don sun ga adalta. Waɗannan asnaf da aka ambata su ne kaɗai waɗanda musulunci ya halatta suna iya ganin mace a halin ado. To amma in baka cikin waɗannan a wurin mace, to baka daga cikin waɗanda ya halatta in ta yi ado ka su gani, ta zama ajnabiyar ka sai ka kama hanyarka. To musulunci sai ya tattare, saboda idan ba a tattare ba, to ba zai yiwu a ce an hana zina, kuma sannan an halatta kallo, an halatta zama tare, an halatta keɓewa tare, an halatta harkoki tare, an halatta komai, amma a ce zina kawai aka haramta, nan yaka an sa mutane a cikin haraji. Kuma musulunci, a musulunci ka'ida ce la yajuzu taklifu ma la yutaq, a ɗora mutum abin da ba zai iya ba bai halatta. Kuma idan aka halatta maka gwamuwa da mace, aka halatta maka keɓantuwa da ita, aka halatta maka hira da taɗi da ita, aka halatta maka dai abubuwan da duk zamanin yanzu na Turanci ya halatta, sai kuma aka ce an haramta maka zina, to an ɗora maka abin da ba za ka iya ba. Shi kuma musulunci ba ya ɗora wa mutum abin da ba zai iya ba. La yukallifullahu nafsan illa wusaha, da aka adalci shi ne sai da aka hana maka zina, sai aka hana maka dukkan tafarkanta. Dukkan hanyoyin da za su kai zuwa gare ta sai aka toshe shi, aka halatta maka hanyoyin da za su taimaka maka wajen gujewa, aka halatta maka aure, ka aure ɗaya, biyu, uku, har hudu. To amma a Turai sai a haramta maka mace sama da ɗaya, kuma idan girman ka ya yi girma a haramta maka ɗaya ma gaba ɗaya, kamar fada. Saboda girma ya yi girma zama babban liman, ta haka sai gaba ɗaya ma ko ɗaya ma, saboda ko gudun renin wayo ne ko mene ko sai a ce masa ba zai aure ba. Ko kuma wanda bai kai wannan matsayin ba, shi darajarsa ba ta kai a hana shi ba, amma sai a halatta masa ɗaya bai sai kara, sai a kafa doka ba halin a kara. Kuma sannan sai a ce abun kunya ne, abun a kai ka kotu ne, abun a buga a jarida ne, idan an same ka da ma'aikaciyar ka a ofis, ko an same ka da ma'aikaciyar ka a kamfani, ko an same ka da wata mata, sai a ce abun kunya ne wannan. Sai a ce za a sa ka a jarida, za a kai ka kotu, za a tallata ka, baka isa kai takara ba, baka isa kai kaza ba, da sauransu. Suna aibata zina amma duk sun buɗe ƙofofinta, saboda an baza mata a kan titi, an baza mata a kamfanoni, an baza mata a ma'aikatu, an baza mata a makarantu, kuma tsirara babu hijabi, kuma ba kunya, ba kuma doka, babu tsaro. Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala ya rishin hadisi ingantacce na Bukhari da Muslim, yace ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijali min an-nisa, yace a bayana ban bar wata fitina da ta fi cutar da maza kamar mata ba. Kuma haka ne, kuma su abin da yasa suka gane makarunmu, saboda sun karanci musulunci, sun san me musulunci ya kunsa. Waɗannan mutanen da suka mallaki duniya a yau sun fi da yawa daga cikin musulmai sanin da ke cikin musulunci, da haka sun karanci lagon musulmai da makarinsu, sai so da suka gane ta ina ya kamata su faɗa musu. Da haka da aka jefo harkar duniya kuɗi, aka jefo harkar kuɗi, an san cewa kuɗi yana daga cikin abin da yake hana mutum nutsuwa, kuma yake ɗauke wa mutum hankali, ya hana shi sakewa a harkar addini. Domin har lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam, idan aka kawo dukiya wanda Annabi sallama zai raba saboda je a samu a sa a bakin salati, hanyoyin samu kenan a lokacin dukiyar baitul mali, idan suka samu labarin ɗan saƙo ya dawo sai ga masallaci ya cika da asuba, cikan da baya yi, Annabi kira da mun sha Allah sabata gare shi wata rana tashi yace na ga abin da kuka yi, yace amma ba talauci nake jiye muku tsoro ba, abin da nake jiye muku tsoro a shimfiɗa muku duniya ku kifi a kanta ku kama wawata, irin yadda aka shimfiɗa waɗancan da suka rigaye ku suka kifi a kai suka kama wawa, duniya ta hallakar da su, kuma ta hallakar da koyin da ta yi musu. Yace wannan shine abin tsoro, da zaran an buɗa muku taskar dukiya kun gane kun kifi kuna wawa, to a daidai wannan lokacin ne duniya za ta halakar da ku, za ku narke a cikin harkokin dukiya shine a gabanku. Wannan yasa dalilin dukiya, wanda zai ba da ran uwarsa, wanda zai ba da ran uwansa, wanda zai ba da ran ɗan uwansa, wanda zai ba da garinsu, wanda zai ba da al'ummarsa, kowa wanda zai rasa addininsa ya yi tsafi, ya raba wanda idanunsa, ya raba wanda al'aurarsa, da sauransu, wani ya bar sallah, duka a dalilin neman duniya, ba irin halin da mutum ba zai faɗa ba, da aka zo aka watsa aka nuna shikenan mutane suka kifi a kai, ka ƙindana ne ba dare ba rana sun manta da addini gaba daya. To sun gano cewa wannan makarin zukatan mumune, daga cikin abin da yake karya imani, ya hana imani sakat, shine mutum ya ƙwallafa ransa akan kuɗi.
sannan abu na biyu mata, mata sune wa imani wato dandakar fidiya, haka suke wa imani sai sun tsinka jijiyoyin zuciyar mutum na imani. Haka mata su da zaran an baza mata a kan titi, to suna tasiri wa imani. In dai mutum zai cika kallon mata, zai cika yin magana da mata, zai cika yin hulɗa da mata, to sai imaninsa ya ragu. Kuma gwargwadon alaƙarsa da mata gwargwadon yadda imaninsa zai dinga raguwa yana ƙasa. Ni na jarraba wannan abu sosai, da kaina na jarraba wannan abu a kan kaina. Saboda lokacin da muke rayuwar ƙasar Saudiya, lokacin da mata suke nesa da mutum, shi ma ya ƙuddare daga mata. Haka ba shi da alaƙa da su. Irin makarantar Jami'a Islamiyya ba zai taɓa yiwuwa mace ma ta taka kafa ta wurin ba, ta sa kafa ƙwaya ɗaya a ciki, kafa ɗaya a waje, wannan ma ba zai yiwu ba. Mata ba sa zuwa, ba abin da zai kai mace. Ba mace a ciki, in kun shiga ya kune kawai garada. Wallahi abincin makaranta, abincin makaranta wanda rabul har wasu itatuwa ake sakawa a ciki na rage sha'awa. Saboda a gama maka rugu-rugu, shi ne za ka nutsu kai karatu, za ka nutsu ka zama mutum. Amma muddin da mace a zuciyarka, mata suna wulgawa, ana caɗi da su, ana hira da su, lokacin da za su ɓata maka, wallahi na da yawa. Mai kuɗi ya dinga asara kenan akan mata, mai neman ilimi ya dinga rasa ilimi kenan a dalilin mata, mai mulki ya dinga asarar kwarjini kenan a dalilin mata. Sai aka waye gari a lokacin da muke irin wannan rayuwa, idan ka sauko ƙasashen Najeriya, abinda za ka fara gani ya tayar maka hankali mace a caɓa, wannan abin sai ya dame ka. Ya yi haka mace a caɓa, sai abin ya zama baƙon abu, abin mamaki. Amma rana ɗaya ne, ba shekari ka nashi, ba ka ganin hakan wata matsala ce. Tun kana ganin mace, kana mamakin me ya fito da ita, har ka zo ba ka damu ba. To imani ne yake raguwa, yana raguwa, yana raguwa. Wata rana wasu malamai sun zo su daura daga cikin malaman Larabawa a nan a Bauchi. To sai ana kallon labarai a gidan talabijin. To labaran nan ana kallo sai aka nuno mai rahoto mace. Tana rahoto, kasansu kuma ya rahoto babu lilanci. Da ƙwartinta babu hankali a kanta. Gashinta ta zuba shi, kawai tana ta zubga yare. Wani malami daga cikin malaman da suka zo daura yana zaune a wajen, sauran duk ba su a wajen, shi yana zaune a wajen. Muna cikin taɗi ne sai ana labara, kuma labari ne mai ɗaukar hankali, aka duk sai hankalin kowa ya kai kan cibi. Ana nuno mai rahoton nan da ya kifa kansa, bai sake ɗagowa ba sai da a gama wannan rahoton. Bai sake ba. Yaya za ka gwada imaninka da irin wannan? Kai da nema kake ma a jibu. Allah ya sauwa. To za ka ga cewa wannan hanya ce da za ta rage wa mutanen imani. In an rage muku imani, an rage muku imani, to musuluncin ne zai zama a cikin garari. Musuluncin sai ya zama ba shi da kwaliti, ba shi da ƙarfi. Musuluncin kowa kawai haka yake yinsa, hai hai, kawai sunansa musulmi. Me ya lalata manyan masu sama? Shi ne abin da ya lalata su. Ga kuɗi, ga mata, a cicci so dan su abubuwa da za su kayyade zuciyar imani. Haka sai aka waye gari sai kaga mutum musulmi ra'ayinsa ma shine saboda tsabar alakarsa da wanda ba musu da kafirai, saboda tsabar alakarsa da su da yadda suka dukufa akan neman duniya suka zama ƴan uwa, sai dan ra'ayinsa ne na gaske ba na gangan ba, na gaske shine haka shine kudurinsa, ita ce aqidarsa cewa kowa ya bauta abin da ya ga dama. Yana ganin kafiri tunda haka ya zaba akan daidai yake, yana da yanci rightinsa ne ya bauta abin da ya ga dama, kamar yadda shi ma rightinsa ne ya yi musulunci. Har an waye gari daga cikin musulmai akwai masu wannan fahimtar, an cusa musu ita cewa addini right ko ba right ba, addini ba right ba, ba ka da wani yanci a addini sai dai ka bauta wa Allah. Duk wanda ya ce maka za ka yi addini da ka ga dama, wallahi ya zalunce ka. Mutum ba shi da wani yanci ne bauta wa wanda ya ga dama, Allah kadai shi ne abin bauta, dan shi ya halicce ka. Ba yadda za a Allah ya halicce ka ya ma hidimomi ya sake maka iska kana shaka, ya ma ido ya ma hanci, Ubangiji ta'ala ya sake maka ni'imomi wanda ba za ka same su ba a wurin kowa sai shi kadai. Kuma sannan a waye gari a ce wai wani ne yake da haƙƙi akan ka naka bauta masa ba shi ba, duk wanda ya gama haka ya zalunce ka. Al-muhim muna kan magana ne akan cewa mata suna daga cikin ababen da suke saurin halakar da al'umma. Ya zo cikin Sahih Muslim hadithin Abu Sa'id annabi sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa innamad dunya hulwatun khadira wa inna Allaha mustakhlifukum fiha wa yanzura kayfa ta'malun wattaqud dunya wattaqun nisa fa inna fitnata bani isra'ila fin nisa. Yace wannan duniya kusani hulwatu, tana da zaki tana da dadi, khadira kuma koriya take sha. Me yake nufi da koriya sha? Danya ce a bar sha'awa kuma tana da dadi, duk wanda yake cikin ta ya san haka, ya san duniya da dadi. Yace wa inna Allaha mustakhlifukum fiha, kuma lallai Allah zai wato mamayar da ku a cikin wannan duniya, za ku zama ku ne wakilansa a banka. Allah madaukakin sarki zai sanya ka mamaye a banka, ya dauke wadansu ya ajiye ka, ya ajiye ka, ya dauke wasu ya ajiye ka, wataƙila ma ya sanya ka shugaba ko a gidanka ko kuma akan jama'a. Sai ya ce Allah zai muku haka ne fa yanzura kayfa ta'malun, ya ga ya za ku yi, zai ba ku duniyar, zai ɗauki wasu ai da wasu sun ci kasuwar duniyar, ai duniyar nan an ci kasuwar ta an tashi. Masana tarihi suka ce ba wata technology ko da ba a yi shi ba, sai dai kawai ta wata fiska, ba ta irin fiskar da ake yanzu ba. An mori duniya sosai, duk gurbin da ka ganka a duniya wani ne ya tashi ka samu. Daka an ci duniya sosai baka kai da ka zo ma lokacin da ake cewa kai ka saraba ce sa'atu, kai ka zo lokacin da ake cewa ma kiyama ta kusa, kullum ana baka tsoro ana cewa ta kusa ta kusa, a haka fa kake duniya. Wasu sun zo lokacin da ba a fara faɗan haka ba, in banda Al-Qur'ani ya ba da labarin su ba za ka san an yi haka ba. Daka kai ma mai gurbin su kai, kai ma za a mai gurbin ka. Allah ya yi haka ne dan yaga ku ya Allah ku. Sai ya ce wattaqud dunya fattaqud dunya wattaqun nisa, ku tsoraci duniya ku tsoraci mata, tsoron ka duniya tsoron ka mata. Wato wannan ya nuna cewa yana daga cikin abin da za ka fara nisanta a duniya mata. Yace fa inna awwala fitnati bani isra'ila fil nisa, yace domin farkon fitinar banu Isra'ila a mata ne, daga nan suka fara samun jarraba. ashe dama tuntuni shari'a ta nuna mana hatsarin da za mu fuskanta matakar mun dukufa akan wato damuwa da mata yi damuwa da mata iri akwai damuwa da mata ta halal tunda Allah ta'ala yayi ka lafiyayye namiji lafiyayye to ai dole zaka so mace wani da Allah ce zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa an kawata mutane son sha'awar mata wannan gazira ce ba za ka yi rabanka kada yake wani hadisi ma na Nabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah yana mamakin saurayin da bai da sha'awa matashin da bai da sha'awa Allah yana mamakin sa da haka sai ya dama yin shi haka amma me yasa ya zama bin mamaki saboda ba haka ba haka aka saba ba dukkan wanda yake da jini a jikan yana da sha'awa kuma jarrabawa ce da haka mutum yayi zai yi idan mutum yayi amfani da sha'awarsa cikin abin da ya halatta a gare shi to ladan isa sai aure indai ba ta ishe shi bai kara indai ba su ishe shi bai kara ko zai ishe shi bai kara ko duk ba su ishe shi ba inda bayi ya nema in ba bayi ya hakura haka me yasa saboda ba zai koshi ba ko goma yayi to ba zai koshi ko dari yayi ba zai koshi ba jarrabawa ce shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace yana daga cikin abin da aka sa masa a duniya a rai son aure turare son aure wannan son mace na halal kenan amma son mace ne bangare na farko na biyu son mace na banza kawai ya ta'i da ita ji daɗi ya gama ya ta kallon ta more ya gama wani bencin ma an kafa shi da kawai dan kallon mata ya chatin da ita kawai ya more ya biya bukatar sa ya gama wani kuma dan wasifa kalanda zai je ya saya ko sticker ko kaga wani sticker mashin nan a tankin mashin din zai zo daidai yadda yake zama anan zai manna hoton wata kaga wani bawan Allah ta rana ce haba baka jin kunya kai yanzu baka jin kunya za ka zo daidai daidai tanki daidai yadda kake zama ka zo ka manna hoton mace har ka baka jin kunya baka jin kunya in baka ji tsoron Allah ka ji kunyar mala'iku ba ai ka ji kunyar abokan rayuwarka mutane ka kafe mashin nan ana gani ka zo ka sa hoton mace a daidai da kake zama me kake nufi da hakan ba da rasar kunya to wani hoto zai je nema anan zai je kare bukatarsa wani kuma mace zai je nema wani zuwa zai tattaba mace shikenan biya bukatarsa wannan kuma zuwa zai yi jina duka waɗannan gurbatattun hanyoyi ne waɗanda suke cutar da mutum su hanan mashi jin daɗin imaninsa kuma su hanan mashi ci gaba a rayuwarsa ba wani abun da zai nema na rayuwa idan yana irin wani rayuwar face sai ya gana kasa a cikin abin da yake nema sai ya gana kasa kuma sai ya ga gazawa sai ya ga ukuba daga Allah madaukakin ko ya fahimta ko bai fahimta ba amma daurewa ake wani Allah ya jarabe shi akan kuɗi wani ba ruwansa da mace amma kwaban kai shiga hannunsa sai a kotu wani kuma akwai amana in ka ba shi kuɗi a daure haka zai ɗauko maka su a daure ko bayan wata nawa ko bayan shekara nawa amma ban da mace dole shi kuma magabata yana cewa na yarda da kaina akan kuɗi amma ban yarda da kaina akan mata ba zan yaje maka kuɗi amma ban yaje maka mace ba kowa da irin yadda Allah ta'ala yake jarrabarsa to duka jarrabawa kowa kokari zai yi ya ci wannan jarabawa.
Ubangiji ta'ala ya kare mu, ya kuma taimaka mana wajen karewa. Malam ya ce wa akulu amwalin nasi bighayri idhnin nafs, yana daga cikin abin da yake haramun ga baligi mai hankali, akulu amwalin nasi, cin dukiyar mutane, bighayri idhnin nafs, ba tare da daɗin rai ba. Cin dukiyar mutane ba tare da daɗin rai ba. Na ce dukiya suna ne wanda ya hada kuɗi, kadara, da duk ababen mallaka. Ana ce masa dukiya duk wani abu mai kima, kama daga kuɗi, sutura, sauran kadara, ababen mallaka, inda yana da kima ana ce masa dukiya. To baya halatta ka ci dukiyar wani ba tare da hakki ba. A nan malam ya ce ba tare da san rai ba. To amma ibarar malam, wato kasashiyar ibara ce, Allah ya masa rahama, da ya ce ba tare da san rai ba, a'a, ba kadai dukiyar da aka ci ba da san rai ba Allah ya haramta, ba ita kadai ba ce. Akwai dukiyar da za a ci da son rai kuma Allah ya haramta ta hada su. To kaga idan mun ce ba da son rai ba, akwai wata dukiyar da ba ta shigo ciki ba, akwai haramtaccen abin da bai shigo ciki ba. To kar mutane su dauka cewa koyaushe son rai yana halatta wa mutum abin da ba daidai ba. A'a, shi yasa abin da ya saba kewayawa shi ne aklu amwalin nasi da gari haƙƙa, wannan shi ya tabbata a hadisi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illallah fa idza qaluha faqad asimu minni dima'ahum wa amwalahum wa aradahum illa bihaqqiha. Ya ce an umarci na yaƙi mutane har sai sun ce la ilaha illallah, idan suka faɗe ta to hakika sun kare jininsu daga gare ni. To duk wanda ya ce la ilaha illallah jininsa ya samu kariya, bai halatta a kashe shi ba, bai halatta a masa rauni ba, bai halatta a fitar masa jini ba. Sannan dukiyoyinsu sun samu kariya, wanda ya kalmar shahada ya shiga musulunci, dukiyar tana da kariya, bai halatta a ci wannan dukiya ba. Hakan nan mutuncin wanda ya musulunci yana da kariya, bai halatta a ci masa mutunci ba, ko ta hanyar zagi, ko ta hanyar kazafi da sauransu. Sai ya ce illa bi haqqiha, sai da haƙƙinsu. Wata riwaya illa bi haqqil islam, sai da haƙƙin musulunci. Da haka kenan yana iya yiwuwa a zubar da jini da haƙƙi, kamar wanda ya sata aka yanke masa, kamar wanda ya yi kisan ganganci aka kashe shi, kaga wannan a zubar da jini amma da haƙƙi. Ana iya cin dukiya da haƙƙi, kamar wanda ya yi sata aka tilasta masa biya, ya yi kwace ya halakar aka tilasta masa biya, ya ci bashi ya ki biya ya halakar, aka tattaro kadarorinsa aka yi musu ƙararrawa, aka sayar aka biya masu bashi bashinsu, wannan duka an karɓi dukiyarsa da haƙƙi. Hakan nan mutunci, mutumin da ya je ya zama fasiki, mazinaci, ya bayyana itozar ta kansa cewa shi mazinaci ne, to ba shi da haƙƙi. Hakan nan wanda ya yi ƙazafi ko wani ya ce wani mazinaci, ko ya ce wani ɗan liwafi, alhalin kuma ba haka yake ba, bincike nuna ba haka yake ba, ya kasa tabbatar da abin da ya faɗa da shaidu, to a nan mutuncinsa ya tabo. Sai a masa bulala 80, kuma Al-Qur'ani ya ce ba za a karɓi shaidarsa ba nan gaba, malamai suke sabani in ya tuba za a karba ko ba za a karba ba duka wannan abu ne wanda ya samu mutum da haƙƙi amma babu haƙƙi to musulunci bai yadda ba saboda kiyaye rayuka musulunci ya hukunta kisasi saboda kiyaye dukiya musulunci ya hukunta yanke hannu saboda kiyaye mutunci musulunci ya hukunta haddin zina da haddin kadafi saboda kiyaye hankali musulunci ya hukunta haddin shan giya haka musulunci ya zo ne ya kare mana waɗannan ababen namu kama daga addini abubuwa guda biyar addininka rayuwarka dukiyarka mutuncinka hankalinka wannan su ake cewa ad-daruriyatul khams abubuwa guda biyar wanda dolen dole a kare su mutane duk gwamnatin da ba ta sa waɗannan abubuwan guda biyar a gaba ba to ba za ta ci gaba ba kuma ba za ta ga ci gaba ba kuma ba za ta samu zaman lafiya ba saboda musulunci ma ya zo ne don ya kare abubuwan nan guda biyar addinin mutane rayukansu dukiyarsu mutuncinsu hankalinsu dole ta fuskoki guda biyu ta fuskar abubuwan da za su tabbatar da su da kuma ta fuskar cire abubuwan da za su cutar da su to a nan magana a kan cin dukiya sai mu ce ba tare da haƙƙi da ya fi faɗi saboda cin dukiya wadda ta ce ba tare da haƙƙi ba ta kasu kashi biyu ya kasu kashi biyu in ka dubi ɓangaren sata ƙwace kowannan sane fashe irin waɗannan hanyoyi da ire-irensu za ka samu ana yi wa mutum ba da sauransa da ƙarfi ko da wayo ko da dabara ransa bai so ba haka za a masa ƙarfa-ƙarfa a raba shi da dukiyarsa kaga wannan za a ce an ci dukiyarsa ba da sauransa ba sannan ɓangare na biyu akwai irin su rashawa akwai irin su kuɗin bokanci irin su kuɗin kare irin kuɗin mushe irin kuɗin giya irin kuɗin karuwanci ire-iren waɗannan ko da da yardar mai yin su to ci ne ba da haƙƙi kaga idan muka ce cin dukiya sai wato baya zama haram sai ya zama ba da san rai ba ne to ire-iren waɗannan da muka lissafa su da san rai ake yin su mai ba da cin hanci yana ba da cin hanci ne da san ransa zai je shi ne ma yake da bukata a masa abin da yake so a masa da haka sai ya ɗauko cikin farin ciki da annashuwa sai ya bayar da cin hanci kaga yana so ya bayar saboda a biya masa wata bukatarsa to kenan nan cin da ransa yana so ya bayar abin da yayi ya halatta in an ci an ci halal annabi sallallahu alaihi wasallam yace la'ana ar-rashi wal murtashi da mai ba da rashawa da mai karɓar rashawa duk Allah ya tsine musu albarka hakan nan kuɗin boka duk wanda yake wajen boka zai ji ɗan hasafinsa na abin duniya in yake yin boka bayani masa boka boka ya masa nasa bayanin ƙarshe zai zo ya ce to ana damata boka ga wannan sai ɗauki wani abu sai ya bayar bi tsibin nafs da son rai sai ɗauka ya bayar yana marmari ma yana murna zai san biyan bukata to shin wannan abin da ya bayar in boka ya ci halal boka ya ci haram sabida manzo Allah sallama ya haramta kudin boka haka kudin karuwa nan waje zai dauka ya bada kudi wa karuwa yana marmari yana murna yawa iyalansa ma bai ba su ba sai ya mata waya sai ya mata memory sai ya mata kati sai ya mata tufafi kala kala ya dauki kudi ya bata yana murna yana farin ciki kana har haka yana haba bai ai kin fa haka kagaran sai yana so shin wannan dukiyar kenan idan ta ci ta ci halal ba ta ci halal ba jiddiran sai yana so ya bayar ba ta ci halal ba hakan nan masu cinikin mushi masu cinikin giya masu cinikin kare sun daidaita sun yi ciniki Allah bai yarda da wannan mu'amalar ba bai yarda a ci wannan dukiya ba duk wanda ya ci ya ci haram dukiya uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada su ya haramta su kudin kare da kudin boka da kudin karuwa haka kudin auren mutu'a auren mutu'a aka kulla shi ya dauki kudi ya bata matsayin sadaki yana murna yana farin ciki ya samu mata to wannan murnar tasa da farin cikin nasa da ya dauki dukiya a cikin wannan hali ya bayar bai halatta mata cin wannan kudi ba shi kuma bai halatta masa farjinta ba Allah bai yarda ba da haka kenan ashe akwai yarjejeniya da za a samu a tsakaninmu ta canjin dukiya cikin dadin rai amma Allah bai yarda ba da haka sai mu ci abinda malam ya faɗa ana cin dukiya ba da son rai ba lafazin yayi kaɗa waɗansu abubuwa ba su shigo ciki ba amma da ya ce wa aklu amwalin nasi bighairi haqq cin dukiyar mutane ba da hakki ba da ya zama ya game komai Allah ya masa rahama ubangiji ta'ala ya ce ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil ya ku mu'minai kar ku ci dukiyoyinku tsakaninku ba tare da hakki ba baya halatta yana daga cin dukiya ba tare da hakki ba mutum ya zan bai kulla ba bai kwance ba bai dauka ba bai ajiye ba bai kawar ba bai yi komai ba kuma sai a biya shi ba kyauta ba ba sadaka ba a biya na kawo wannan don wato ne tambayi wa waɗansu ƴan uwanmu wanda suke harkokin kamashi mutum ya rika sanin shin wannan abin da ya ci ya ci haƙƙinsa ya ci gominsa gwanda a baka kyauta ko a baka sadaka wannan dama kana zamanka da a yi maka amma da sunan an biya ka mai kai aka biya ka shi sa na ce yana da kyau kamasho ya gyara aikinsa idan ya sa fasinja a mota ya karɓi kuɗin fasinja ko ya nemo fasinja ya kawo shi rike da ka ji tasha za ka kai ya zo yana cewa gombe 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 ne aka zo ya karɓi jaka ya sa a mota ka ga ya maka aiki direba kuma yana can yana zaune yana shan shayi in an gama ya gama karɓan kuɗi ya je ce masa an gama ya zo sai ya sallame shi wannan yayi abin sallama yayi abin sallama amma ka zo bakin hanya za ka tare mota mai motar nan ya fito dama kai yake nema kai ka fito shi kake nema an ka fito yana zaune a gindin itace da ya hangi motar tana zuwa sai ya taso sai tsaya a kusa da kai mota tana tsayawa sai ya ce to a biya shi ne ba kai ka kawo ni wajen nan ba ba kai ka kawo motar nan wajen nan ba ni da mai mota kere ne da zabo
kowa yana neman kowa aka kuma haɗu me yana ka ci to yana da kyau a ce ni ɗin ka ce min koma inuwa ka zauna bari in tare maka sai koma inuwa ne zama na sai kuma ka tsaya a rana kana tare mota in ka tare mota nawa ne kuɗin mota ka zane ce ga mota an samu in kuma in taso ban sha wahala komai ba in zo to wannan ba laifi idan an biya ka so mu dinga sanin abin da za mu ci din akwai hakki ko babu hakki haka kawai a baka da sunan an biya ka kuma ba kai komai ba kan da Allah ba daidai ba ne yadda za a yi a nemi yadda za a yi ya zama akwai ne ya zama akwai hakki akwai wani bawan Allah ba na mata yadda muka yi da shi na je sayan kayan miya a kasuwa shi kuma irin dillalan kayan miya nan ne ba mai sayar da kayan miya ba ne dillali ne shi ka zo sayan kayan miya yana saye idan aka yi cinikin kayan miya aka gama biya sai ya ce to a biya shi shi dillali ka zo sayan kayan miya na cinikin kayan miya kuma ma ra'ayinsa yana tare da mai kaya muka yi jayayyar mu ne da su muka daidaita inda ai ba za ka zama wawa banka je kasuwa da muka daidaita aka zuba kayan miya na biya sai ya ce to ban sallame shi ba ce sallame ka na ne sai ce shi dillali ne na ce kai dillali ne mai kama ko ba haka ba na ce yanzu wanda ka tsayawa a kan kayansa har ka kai ta taya shi ya samu yadda yake so to shi ne zai biya ka shi kai wa aiki ni ba kama aikin komai ba da na sake dawa wani karo na daban kuma sai dawa bangare sai zama ni yake wa cinikin ni kuma da na fahimci haka ma sai na zo sai na bar shi kawai cinikin da kansa ya cinikin da kansa aka komai a gama ya ce bari ya siyo mun leda ya tafi da gudu ya siyo leda ya kawo duka da na fahimci na me sai na biya almuhim a tsaftace abu mutum ya ci me ya ci halal malam ya ce wal aklu bi shafa'ati da ci da ceto au bi dini ko da addini ceto shi ne kubutar da wanda yake kubutar da wanda ya gamu da masifa daga masifar da ya fada cikinta ko kuma kafin ya fada cikinta wannan shi ake cewa ceto a lahira kubutar da wanda ya cancanci wuta ya shiga wuta kubutar da wanda ya cancanci wani wuri a aljanna da a ɗaukaka shi a canza masa wuri mafi daraja duk wani ake masa ceto shi sabon lokaci yakan shiga cikin ceto samawa mutum abin da yake nema ba shi da ikon ya samu da kansa kai sai ka sama masa wannan ma ana ce masa ceto kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana wani ya zo yana tambaya a wajensa wato yana roƙon wata bukata sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da sahabbai ishfa'u tu'jaru wa yaqdi Allahu ala lisani nabiyhi ma sha'a wato ku yi ceto a ba ku lada Allah sai ya hukunta abin da ya ga dama a harkar manzonsa wannan ya nuna cewa kina mutum zai iya zuwa yana neman wata bukata to ku sa baki ya samu wannan bukatar ma ceto ne ceto ne don haka ceto wata alfarma ce da mutum yake yi a dalilin wata daraja da Allah ya masa ceto ba kuɗi ake biya ba ceto ya sha bamban da fansa shi yasa Ubangiji Ta'ala ya ce wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsi shay'a wa la yuqbalu minha shafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adl ku ji tsoron ranar da wata rai ba za ta yi wa wata rai amfanin komai ba wala yuqbalu minha shafa'a, ba za a karba mata ceto ba,
wala yuqbalu minha adlun ay fida'un, ba za kuma a karbi fansa ba.
Da haka duk karban da aka sa kuɗi to ya zama fansa, duk karban da aka yi shi da daraja da jahi to ya zama ceto. Haka da an ce ceto karɓa ne da fiska, a wajen ‘yan sanda ka je da fiskarka ko kai magana da darajarka sai aka sallame shi, an gama bincike an yi komai sai aka sallame shi ko sai aka sassauta masa, ko a wajen alkali da fiskarka ka je kai roƙo sai aka masa sassauci ko aka sallame shi. Ko kuma za a kore shi a aiki ka sa baki sai aka haƙura aka bar shi, ko kuma an dagatar da shi ka sa baki aka maida shi, ko kuma yana neman admission ka sa baki aka bashi, ko yana neman appointment ka sa baki aka bashi, wannan duk ana cewa ceto, dalilin sa bakinka. To jama'a, wannan daraja ce Allah ya maka, da haka Allah ta'ala ya kai ka wani matsayi da kai ma za ka sa baki a yi maka wata alfarma. To ba ta sayarwa ba ce, ba ta sayarwa ba ce, ba ya halatta sai bayan ka sa baki mutum ya yi nasara ka ce ya biya ka, sai bayan ya kubuta daga wajen ‘yan sanda ko daga wajen alkali sai ka kewaya sai ka je ka ce to nawa za ka ba, girma ya faɗi ka zama banza, ko kuma sai ya zo ya nemi ka sa baki a bashi appointment sai ka ce idan ya samu nawa zai baka, za ka sama masa appointment amma albashin watan farko ko wata biyun farko ko wata ukun farko naka ne, wannan ci da ceto ne. Ai, kafi ƙarfin haka in dai har ka sai ka sa baki a bashi, kafi ƙarfin haka. Jama'a, an fahimta, wannan shi ne ci da ceto. To baya halatta man yashfa shafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha, Allah ya duk wanda ya ceto kyakkyawan ceto zai zama yana da rabo a wajen Allah na wannan ceto da yake. Dan haka ceto aiki ne na bautar Allah, aikin lada ne, baya halatta a ci a jikinsa. To baya halatta a ci a jikinsa. Hakan nan al-aklu bid-din, ci da addini, shi kuma ci da addini shi ne mutum ya kamantu ya siffantu da siffa ta addini kawai idan ya samu kuɗi. Malam ya kawo wannan ne saboda a lokacinsu irin yadda sufaye suka addabi mutane da neman kuɗi da sha'anin addini, sai mutum ya sa riga ta addini ya shimfiɗa bargon addini ko buzun addini ya ɗauko kayayyaki da suke nuna addini, rawani, tawada, carbi, wane ne ya zuba ba, kawai ka dinga zuwa ana ajiye masa kuɗi, bai ƙaddamar wa addinin komai ba, bai yi da'awa ba, ballantana a ce abin da aka bashi an taimaki mai taimakon addini, bai karantas ba, ballantana a ce abin da aka bashi an taimaki ne karantas da addini, bai je yaƙi ba, ballantana an yi ɗauka daga ganima an bashi a ce an biyo mayaƙi mai jihadi a addini, kawai yana zaune ci ma zaune sai dai a ɗauka a bashi. Ta wannan hanyar mutane da yawa suka zama ci ma zaune, suka cutar da addini, suka cutar da sunan maluma ma, wadda bai kai ma ya zama malami ba, kawai naɗa kansa ya yi malami. mutane suka tara masa kasa ake ta bashi kudi sai ya zama wanda ya zama malamin ma da gaske bashi mutunci saboda waɗancan sun bata musu suna an dauka malamai shi ma zaune ne maruka ne mabukata ne kullum waɗansu sai su fake da addu'a wai suna addu'a ne sai a dinga biyan su to asalin ma ci da addini kenan ci da addu'a addu'a ibada ce zalla ba a cin abinci da ita ibada ce bautar Allah ce shi yasa Allah ya ce innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhire wanda suke girman kai gabarin bauta mini wannan aya tana nufin addu'a wanda suke girman kai gabarin yin roko na gabarin yin addu'a amma sai Allah ya ce ibadati bauta ta saboda addu'a bauta ce shin zakai nafila raka'a biyu a biyaka zakai sallar azhar a biyaka zakai azumin litinin ko alhadis a biyaka to haka addu'a in ka daga hannu ka roki Allah wannan abin da kai bauta ne kar ka duba cewa wai wani ka roka wa Allah a'a wannan abin da kai din ladansa kai Allah zai baiwa da haka ba a karban kudi a addu'a in an yi haka an yi ci da addini sannan haka barace-barace galibi an ɗauko wata irin tarbiya tsawon lokaci an nuna wa mutane cewa dukkan wanda ya shiga harkar neman ilimi na addini to ya ɗauki kwano ya dinga bi gida-gida daba-daba restaurant yana tsugunawa yana mika kwano ana zuba masa saboda shi mai neman addini ne abin a bashi abinci wannan fata addinin Allah suna ne ba daidai ba ne ba kuma abinda zai baka takaici shi wanda za a ɗauka a kawo wannan garin a garin nan an ɗauka an kai garin su neman exchange ake yi to in garinku da malami ne yasa ba za su zauna a gaban uwarsu da ubansu su yi ba ta yadda zai zo a cikin mutuncinsa ya koma gidan iyayensa idan kuma tunanin ba zai yi karatu ba ne yadda aka kai shi ni yake ba ni yake ba an taɓa hira a gidan rediyo da wani a Kaduna wani yaro a Kaduna an hira da shi a gidan rediyo da jirgin ana tambaya da sunansa ya faɗa shekararsa nawa ya faɗa izinsa nawa ya ce biyu shekarar ka nawa a makaranta ya ce biyu ko wace shekara izu shekara guda izu to me kake yi shekara kuma ya kai yaro mara aikin yi ya kai hadisi zuwa 20 da haka sai mutum ya tashi a wulakance zuciyarsa a mace bayan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya ce ɗayanku ya ɗauki igiya ya je jeji ya yo itace ya zo cikin gari ya sayar ya fi ya tambayi mutane ko sun bashi ko ba su bashi ba wato shi ne roƙon a bashi mai bin mutane a bashi ba in an bashi ma bai yi nasara ba bai yi nasara ba domin duk wanda ya buɗe wa kansa ƙofar roƙo to ya buɗe wa kansa ƙofar talauci wannan ma ci da addini sai ana ɗauka cewa ai waɗannan aina Allah ne aina Allah ne ai dole a ja su a jiki dole ai musu kaza dole ai musu kaza a'a tunda dai iyayensu sun kashe zukatansu sun zo sun jefa su a cikin irin wannan rayuwa yaro bai balaga ba an koya masa roƙo an koya masa an kashe masa zuciya to kai ba a ce karka bashi ba sai ka tausaya masa shi yaro amma mai jijiya a wuya shi jijiye da shi yazo ya leka ma cikin gida yace wani
wannan
ba daidai ba ne me yasa ba zai je kasuwa ba yayi dako me yasa ba zai jijiye yace ba me yasa ba zai zuciya ya nemi sana'a irin yadda kowa ke neman sana'a ba me yasa ba zai nemi kuskus ya tura ba amma yaro karami to wannan laifin iyayensa ne ba laifinsa ba sai ka tausaya masa ka masa abin da zaka iya ka masa na alheri annabi sallama ya ce duk danyar hanta akwai lada a cikin taimakonta ko da kare ne ballan tana mutum mutum ɗin ma wanda yake da fitra ta musulunci yana daga ci da addini idan kana tafiya za ka ga waɗansu mutane a masallatayya sai mutum a masallaci ya bude Qur'ani sai ya samu Qur'ani sai ya bude ya samu zargaggen tarbiyya a jiya gefe sau da yawa na sha kamawa baya karatu yana zaune da ya ga an shigo dama zai juya ga waye shi in ya ga rigar ka tsaf-tsaf yawan ya ga ɗan dukuni ne haka irinsa ba zai kula ba ba zai yi karatun ba amma da ya ga mai ɗan riga tas-tas sai kawai ya fara
wata sada kan musa ba da yin
sai ya fara saboda min saboda wai ka ce ga wani bawan Allah mai karatu wani in ba shi sadaka sai ka aji ci da aji wallahi da irin wannan cin gwamma ya tsaya a bakin kofar masallaci yana sadaka fi sabilillah ya ta akan yazo ya gari mutane da cewa shi makarantun Qur'ani ne don a bashi kuɗi ire-iren waɗannan yaudara su malam yake nufi da ci da addini baya halatta shi musulunci ya gina mutane akan dogaro da kai dogaro da kai mutum ya yi ƙoƙari ya dogara da kansa wannan shi ne abin da musulunci ya fi so idan mutum ya gaza to ba hali a ba hani a taimake shi in ta kama ya roƙo akwai waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hanta musu roƙo irin wanda ya taɓa yin dukiya ya kai bakin cikin da yake ciki ya kai ya roƙo irin wanda yake kan hanya guzurinsa ya yanke ya kai ya roƙo irin wanda ya rungumi bashin wani ana bin wani bashi ya ce na ɗauka maka zan biya shi ne ma bai samu ya biya ba aka ne ma tar masa hankali ya kalli roƙo amma bayan waɗannan kowa ya ta kansa ya nemi yadda zai amma tare da haka musulunci ya shar'anta zakka ya shar'anta sadaka ya shar'anta kyauta ya shar'anta gado ya shar'anta wasiyya da hanyoyin samarwa saboda ya damcewa wato an buɗe ƙofofin samu da yawa kai ba a yadda ka kashe zuciyarka ba kai kuma da Allah ya baka ba a yadda ka kame ba wato ka matse ka ki bayar ba a'a musulunci ya daidaita shi yasa sahabbai suka yi fice da irin wannan siffar mawadatansu suna da bayarwa matalautansu kuma suna da kamewa ina nanata muku labarin waɗansu cikin magabata wani ya zo shi yana roƙo ba a bashi ba sai bai ji daɗi ba shine sai yake musu cin da mutanen baya sahabbai aina alladhina yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa yace ina mu ina waɗannan bayin Allah da suka shuɗe waɗanda suke fifita wani ma akan kansu ko da suna da bukata sai wanda cikin mazauna wajen ya ce zahabu ma'an ladhina la yas'aluna an-nasa ilhafa sun tafi tare da waɗanda ba sa roƙo tare suka yi zamani tare suka tafi Allahu a'lam wa sallallahu wa sallim ala nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على اسعد النبيين واشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. gabanin komai akwai neman taimako kamar yadda aka saba yau ranar Alhamis, sai yan uwa su yi kokari su taimaka Allah ta'ala ya bada lada. Salam. A wato fa kar ka dauki abin da sanani. Yawwa, ba ana da mun cewa mutum ba zai nemi taimako ba ne. Yawwa, bara ko roko shaka na shin kace neman taimako ba daban yake. Yawwa, galibin kace neman taimako mutum yana gayawa wanda ya san tsakanin su akwai haka ne, akwai wannan kusacin. Yawwa, yanda niyyar din nan ina da wani yayana, kuna da wani babbana, ina cikin damuwa, me zan ce ina neman taimakon sa? Abin da ake nufi shi ne ka dinga bin mutane da wanda ka sani da wanda baka sani ba kana habaka. Wannan shi ne abin. So kar ka ta kaddu an na bakar ku niyya wannan. Malamin yace yana yarfi abin da yake gani shine ya kamata mutane tana da mutane muhimmancin taimakon mutane a lokacin da suke cikin sanani, har yake cewa kamar irin yanzu ba ana ba rubutation ko haka ne. Gaskiya ne yana da kyau a irin wannan lokaci ya zama waɗanda suke da arziki ko suke da mulki suke da wadata a hannunsu ko shi ya fani da wannan dama ta samu, saboda wato ka taimaki mutum a lokacin da yake da tsananin bukata ya fi ka taimake shi a lokacin da bai da bukata. Da haka kuma wani taimakon da mawadata suke yi na majinta ɗan uwansu mawadata, wani abin takaici ne. Wani sai ga ɗan uwansa mawadaci ya je gidan ɗan uwansa mawadaci, dukkaninsu kowa yana ta sheki, ‘ya’ya suna ta sheki, an dauko damin ɗan dubu-dubu dami guda, an biyo yaro ƙarami ɗan shekara tara, an dafa kansa an ce ga yawon jama'a haba ba. Kaga irin wannan alheri ai kamata yayi ka duba matsiyatan anguwarku nan na nufin matalauta. An gane ku da yin walaye yaran ne kala-kala. Ka duba matalautan anguwarku mai fama da abin da zai ci, ka taimake shi. An gane ku? Haka yana da kyau mutane su dinga amfani da wannan damar. Kuma irin wannan lokaci har an ce wasu sun fara mutuwa. Aure ya fara mutuwa, rayin ma ya fara mutuwa. Da wani da babu ya je sai garin kwaki ya duka ya sha sai ɗaukan gawa sa a kai. Ubangiji ta Allah ya yi na. Yace kana zaune mutum ya zo ya tallan hajarsa sai ya sayarta, da ya sayarta sai ya ce ina ga wannan bai baka, ya ce ga al'ada me hukuncin wannan? Sai za ka karɓa mara nan kyauta ne, ai wannan kyauta ne. Ashe sa a maganar da nake yi ma nace baka da sunan an biya ka shi muke magana, ba baka da sunan an maka kyauta ba. Yawwa, malam kai ne na ƙarshe. Wato, magana da yake shi ne
daga nan da admission ko appointment ko dan sabubuwa ko promotion ko ni bai da sauransu wani lokacin baya yiwuwa har sai mutum ya biya sannan ayi masa sai yake tambayar irin wannan mutum ya alaka ya biya din ko kuma yaya to nan zamu duba mu gani tukunna shin abin da kake nema haƙƙinka ne haƙƙinka ne za a danne maka in baka biya ba ba za ka same shi ba misali mai neman promotion is due ya cancanta maka promotion amma an yi aka ce ai sai an biya wani abin bakin ciki 3,000 sai ta yi 3,000 sai ta biya bukata kayan bakin ciki ma kuma wanda mai yiwa yana karɓan 50,000 a wata shi zai karɓi 3,000 Allah ya sauke ke sa ba albarka cikin abubuwa to irin wannan mutum sai ya ɗauka ya bayar in har ba zai yiwu ba sai ya bayar kuma haƙƙinsa ne to ba zai shiga ba da cutuwa ba a dalilin wannan sai ɗauka bayar sunansa zalunci ba cin hanci amma idan mutum ba haƙƙinsa ba ne ba haƙƙinsa ba ne kawai so yake irin waɗansu abubuwan nan yana neman aiki appointment ne sai to ya wanda ya biya shi za a biya sai ɗauka sai biya cin hanci ko admission ko wane ne yana nema a wani wuri ko a nema ta wata hanya ko a neme ta hanyar ceto amma ba na ba da shawara mutum ya sai appointment ko ana ba da shawara saboda za ka zo wani abu ne wadda baka san ranar da za ka daina cin abinci da shi yana da kyau mutum ya tsaftace shi ya yi ƙoƙari ya neme shi da ceto ya fi akan ya neme shi da kuɗi wannan ya ce wannan yana neman addu'a ne wani abokinsa Allah ta'ala ya ba shi lafiya wannan ya ce malam su menene rukunnan kalmar shahada a rukunnan kalmar shahada ko sharuɗan kalmar shahada kalmar shahada tana da sharuɗa sharuɗanta sun kai guda 7 ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma'a mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha wannan sune guda 7 sharuɗan la ilaha illallah sanin ma'anarta samun yaqini babu shakka sannan tsarkake zuciya babu shirka sannan gaskatawa wanda ƙaryatawa sannan ƙaunar wannan kalma da abin da ta kunsa sannan miƙa kai ga Allah gaba ɗaya ba wani ɓangare ban da wani ɓangare ba sannan mutum ya karɓa hannu bibbiyu kada ya dinga mayar da waɗansu abubuwa wannan sune sharuɗan kalmar shahada wadda suka cika a kansa musuluncinsa cikakke wadda kuma waɗannan sharuɗa ya rasa wani daga cikinsu to kalmarsa ta shahada ba ta tabbata ba in kana son ƙarin bayani sai ka koma littattafa na tauhidi kamar alamu suna mashura da muka taɓa karantawa na asibitin FMC ya kawo shahadar hakan ya kawo su wannan ya ce mutum ne ya tsinci jariri ɗan tsuntuwa sai ya ba wa matarsa ta shayar da shi to sai ya girma ya yi arziki bai yi aure ba ya mutu to malam tsakanin miji da matar waye zai shiga gadansa saboda an ce wadda ta shayar da ɗan tsuntuwa ita za ta shiga gadansa waye faɗa tunda matarsa ta shayar da shi a matsayin ba shi da iyaye to ta zama uwarsa shi kuma da aka shayar da shi da nononsa inda ai matarsa ta gama da shi ta samu nonon ya zama uwarsa da aka sai su gaje shi a matsayin uwarsa da ubansa macen da take yin haila za ta iya taɓa alƙur'ani ba za ta iya ba sai ta yi sarki malam zan iya to wani yayana ne ya rasu to malam zan iya yi mar azumi ladan Allah ya kai mar cikin kabarinsa zai iyu ko ba zai iyu ba mawacin to ala ayi halin dai wannan duk magana tana koma kan wannan can ne
bai yiwuwa wani yayi wani azumi akai masa lada. Abinda wani yake yi wani bayan ya rasu, akwai umra, akwai hajji, akwai biyan bashi, akwai sadaka. Amma sauran ibadu, sallah, azumi, to wani baya yi wanda sauran ayyuka na ibada su zikiri, karatun Alkur'ani, wani baya yi wa wani ya ce akai masa lada kabarinsa. Abinda ya zo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da yin azumi wanda ya rasu, cewa man mata wa alayhi siyamun sama anhu waliyuhu, wanda ya mutu akwai azumi a kansa, waliyinsa ya masa wannan azumi, akwai abu guda biyu. Abu na farko, ya mutu akwai azumi a kansa, wannan wanda kake faɗa kawai azumi ne daga ta dawwayi akai masa lada. Wannan hadisi kuma yana magana akan wanda ya mutu akwai azumi a kansa, bai sauke ba. Sannan abu na biyu, jamhurin malamai sun tafi akan cewa wannan azumi na bakance ake nufi, ba na Ramadan ba, ba na Ramadan ko na kaffara ko na abin ba. Da mutum yana azumin kaffara bai gama ba sai ya rasu, kaffarar kisa bai gama ba sai ya rasu, to shi kenan kaffararsa ta kare da rasuwarsa, ba za a masa ba. Da mutum akwai azumin Ramadan a kansa sai ya rasu bai rama ba, ba za a rama masa ba, ba a samu wannan ba. Amma idan mutum akwai azumin bakance, wato shi da kansa ya dora kansa azumi, ya ce ya ɗauki bakancen zai yi azumi a watan Sha'aban na kwana uku, sai watan Sha'aban sai ya yi bai yi azumin ba har sai ya zo ya rasu bai yi azumin ba. To ya rasu da azumi a kansa a watan Sha'aban, to sai waliyinsa ya yi masa wannan azumi. Na ma jumhurin malamai suka ce mustahabbi, ba dole ba yi masa. Don haka al-muhim da ya takaice, wannan azumi da kake nufi ba yare. Malam tambaya na shine malam masu aikin local government amma ba sa zuwa wajen aiki, kuma in wata ya kare za a biya su, shin malam ya san ki wannan kudin sun ci halal? Ina neman malam ya min karin bayani. Yana daga cikin tambayoyin da nayi ta faɗa fa miki kwanaki a kai, ko dan ban iya faɗa ba ne, shi yasa ba a gane faɗa ba ne. Irin wannan tambayoyi na ce ba na son su, saboda tambayoyin da suka shafi public, in kai ne kake da wata matsala sai kai tambaya akan kai kanka, kuma kai ma kai kanka din akwai abubuwan da bai kamata ka matsa sai an gaya maka. Amma public jama'a, kuma yanzu a irin tsarin gwamnati irin ta yanzu, me zan ce maka akan wannan? Yanzu me yi local government? Local government za ka samu tana da ma'aikata sun kai dubu ko sama da dubu, amma aikin kwata-kwata bai fi yana hannun mutum 30 ba. Direbobi local government an waye gari bata mota, bata mota ya zai? Ma'aikatu ofisoshi department department an waye gari, HOD ma bashi abu ne, HOD ma bashi abu ne. Local government sai ka samu daga chairman sai secretary sai treasurer sai cashier, su suke local government. Da haka gwamnati ita da kanta ta san me ake ciki, ita ce ta ce ga lokacin zuwa, ga lokacin tashi. Ta zo ta ɗauki ma'aikata, wani ma bata bashi office ba, wani bata bashi department ba, wani ma'aikaci ne a gaba bai san ma ina yake abin aiki ba. Kisa hatta lokacin da gwamnati ta zo ta take zazzare ido cewa akwai ma'aikatan bogi, akwai wane ne, akwai wane ne, laifin waye, laifin can. Laifin can, domin duk wanda ya tsara ma'aikatarsa ga kasar daunana zai yi wa laifin sai ya samu irin wannan abubuwan? Duk wanda ya tsara ma'aikatarsa ba zai yi wa masa irin wannan yaudarar ba. Amma ba a tsara abin ba, an zuba ido ana abin da aka ga dama. Wanda ya ɗauke ka
ya ba ka lokacin zuwa, ya ba ka lokacin tashi, shi ne ya san ba ka zuwa, shi ne ya san ba ka yi, kuma ya yarda maka da haka. Shi ne ma wanda ya yi zagon ƙasa aikin naka ba ya yiwuwa, wani ma bai son ka zuwa aikin, saboda in ka zo za ka share masa wani abu. Me kake so mu ci? Yanzu wani uban gidansa yana nan a ofis bai son ya ga ya zo aiki, saboda baya son ya ga me ake. Ka zo ka ce masa in bai je ba ya ci haram, ya je a ce me ya kawo ka? Masallaci bai ji daɗi ba, ofis bai ji daɗi ba. Haka irin wannan fatawoyin ba ma son mu dinga cewa komai a kan kawai mutum. Akwai ka'ida ta addini ta musulunci, mutum idan ya nutsu da abin da yake yi shikenan, idan bai nutsu da abin da yake yi ba shikenan ya ajiye. Wanda bai samu kwanciyar hankali ba yana gani yana cin haram ya ajiye, ya rubuta takarda ya ce ya bari bai nutsu ba, saboda Annabi sallama ya ce laifi abin da ya sosa maka rai ka kasa kwanciyar hankali. Wanda kuma yake ganin cewa yana kan daidai, he is ever ready, koyo aka ce ga aiki a office zai zo yayi, ba shi da matsala, shi bai taɓa jin cewa yana cin haram ba, ya tsaya a matsayinsa. Wannan shi ne abin da zan iya cewa kai. Shin akwai wani kujera ko matsayin da mutum zai samu da zai halarta masa gaisuwa hannu da hannu da mata, ko matan wannan kujerar ko al-muhim dai duka na gane maganarka. Wannan magana ce da ita ma wato ba na ganin cewa tana daga cikin damuwar mai tambayar, kuma mai yiwuwa watakila mai tambayar ya yi tambaya ne saboda yana ganin shugabanni suna gaisawa da mata. Buhari ya gaisa da mace ko a ganin ta kai ta zancen, ko kuma sarkin Makka ya gaisa da mace, duk shi ne matsalar ko? To wannan hulɗa ce ta diplomasiya, wannan ma mutane su ƙara sani, hulɗa ce ta diplomasiya. Hulɗar diplomasiya ko lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallama yake raye ban ce ya yi musafaha da mata ba, baya musafaha da mata bai taɓa yi sallallahu alaihi wasallam, amma yana ɗaga kafa a harkokin diplomasiya, saboda diplomasiya harka ce ta tsakanin ƙasa da ƙasa. Kuma a lokacin da rayuwa ta nuna cewa haka ne rayuwa za ta tafi, to babu yadda za a yi ƙasa guda ka ce sai dai ta canza akan yadda kake so, babu yadda za ka yi. Haka irin waɗannan abubuwa ba musulunci ya halatta su bane, ba a ce ya halatta mutum musulmi ya musafaha da mace musulma ba, ba haka aka ce ba. Amma shin menene matsayar musulunci dangane da shugaba ya yi hannu da mace ba kuwa diplomasiya? Idan har kun halatta masa ya hau wannan kujerar, to dole ku rufe ido akan duk abin da zai fara kan wannan kujerar. Fatawar ku ta halatta masa wannan kujerar ita ce fatawar ku da za ta halatta masa duk abin da ya shafi wannan kujerar. Na ba ta fahimta. Ai zamansa shugaban ƙasar Najeriya ba shugaban ƙasar musulunci ba ne, shugaban ƙasar Najeriya ne. Baya miƙewa ya tsaya a kaɗa ganga, daidai ne haka? Ta yi tambaya a kai? Ko ba haka ba? Ai suna nan abubuwa tsare-tsare da kujerar ta zo da su wanda ba musulunci ba ne, kuma musulunci ba ya son su. Amma saboda waɗansu abubuwa wanda musulmai suke hanga ya sa suka ga halaccin ya hau wannan kujerar. Da haka abubuwan da suka saba musulunci ne kan wannan kujerar, ku dole ku rufe ido a kansu. Ya halatta ku dinga sa ido kuna tambayoyi, to me yasa yake kaza? Abubuwan da yake yi wadda ba na wadda sun fi kama hannun mace sun dama sun shanye suna da yawa a dalilin wannan kujerar. Ka san halin da yake shiga kasashen waje? Ka san irin abubuwan da suke bautawa idan sun je? Ka san ina ake kai shi na ababen bautarsu ya je kuma ya yi abin da suke a wajen? Dukkan idan. Don haka ya kamata mu tsaya a iya matsayin da muke. Akwai maluma a ƙasar nan, matsala ta shafi ƙasa, ba ka ji sun ce komai ba. Ka ji wani malami cikin dattawan malaman ƙasar nan ya zo ya ce, shugaba abin da ya yi ba daidai ba ne, ko an sa a Facebook an ce abin da ya yi ba daidai ba ne, ko kaza. Ko mutane sun ba da uzuri, ko a comment ba za ka ga wani yana cewa kaza kaza kaza, mutane sai suka kauda kai akan wannan, to kai ma kauda kai da kai. Fata shi ne Allah ya gafarta mana. Kuma kowa da irin nasa matsalar. Mai yiwuwa shi ba shi da damar da zai ki. Mu ko za iya yiwuwa kana da damar da za ka ki ma kuma ka yi. Ko haka ba. Duniya tana kallonsa tana haska shi. Kuma ba ƙaramin wulaƙanci ba ne a miƙo ya hana. Ba ƙaramin kuma matsala ce ta ƙasa da ƙasa. Za ta taso. Amma kuma kuma mutum da ya je da gangan ma da roba-roba sojan hira ya miƙa a miƙo ya gaisa da gangan. Da aka wani tsoron Allah. Allah ya fi mana gaba ɗaya. Sauran rubutunka ka yi haƙuri idan kana cewa kana son cikakken bayani a kan rantsuwa. Almuhim, rantsuwa take tambaya kan kayan rantsuwa ba za ka yi ci bashi ba, kuma sai aka fi maka kyautar rabi ka ci bashi rabi. Wannan bashin da ka cin ko na nawa ne? Ya kakari rantsuwa ka da shi, da haka sai ka yi kafara. Allahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.